بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد أشرف النبيين والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتكين يردن الله مدوكة ينسركي يوم أزام تشغبدا تفسيرا على القرآن رانا نهدو kamar yanda muke karatu a wannan babban masallaci na zawiyar maulanmu Sheikh Ado Musa radiyallahu ta'ala anhu da kuma dukkanin wato manyan mahalarta cikin wannan karatu ne albarka muna mika ma kowa sallama irin ta addinin musulunci da wayanda sako yake kai musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alal hakika ajiya muna bayani a cikin abinda ubangiji madaukakin sarki yake sanar da mu na halayen wasu al'umma wanda Allah yake karantar mana da kissosun su wanda suka zabi cewa suna son Allah subhanahu wataala a tsaida musu wani hakimi wani sarki wanda zai zamto ya jagorance su wajen su tafi yaki baki ɗayan su amma kuma lokacin da aka zo aka ayyana musu shi sai suka kiyarda kowannen su ya gudu saboda tsoro da kuma lalaci da kuma gagara cinyewa bayan sun samu annabinsu ya daura musu daluta bayan ya daura musu daluta sai suka ce yaya za ya daura musu wanda bai fi su dukiya ba dan manya bane ba dan sarauta bane ba dan annabta bane ba su ne ma suke ya zamto daga cikin su to shi kuma tsarin Allah duk wanda Allah ya nada to baya duba abinda kai ka yarda da shi ko ni na yarda da shi idan dai Allah ya yarda to shikenan Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nasi Allah shine yake zaben shugabanni idan ya zaba zai iya ba mu wanda ake ganin ba dan kowa bane ya mai da shi kowa in ya ga dama kuma zai iya ba mu wanda ake ganin dan wani ne kuma Allah ne ya ga dama saka babu wata sababi da take sa Allah ya zabi Allah ne yake yin zabi da kansa to idan Allah ya zaba wanda yace zai jayayya da zabin Allah to ya sani shine yake jayayya da karfin da tafi karfinsa to anan Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wallahu yuti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ma duk wanda yaso wallahu wasi'un alimun lalle Allah mai yalwan sani ne sannan kuma mai yalwa ne wajen rahman sa alimun masani ne ga dukkan abin da ke boye a cikin zuciya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
الله من وكيل سركي يلا فدا منا a wannan aya lokacin da suka zo suka samu annabin bayan annabin ya ba su shugaba suka ce wannan ba su yadda ba suna neman sai in har annabin ya nuna musu hujja na cewa wannan shugaban Allah ne ya nada shi to wani aya ne za su gamsu cewa wannan talutan cewa Allah ne ya daura musu shi kamar yanda yake cewa kad ba'atha lakum taluta malika Allah ya turo muku a matsayin talutu inna Allah kad ba'atha lakum taluta malika taluta a matsayin shi ne sarkin da kuke roko din nan to Allah ya ba ku shi a matsayin shi zai jagorance ku to sai suka ce ina aya wani hujja ne sai wannan annabi yake ce musu وقال لهم نبيهم انن سي yake ce musu inna ayata mulkihi yace wannan aya alamun da za ku san cewa Allah ne ya nada shi to an ya atiya kuma tabutu yazo muku da wannan akwati wanda akwati ne na annabi Adam alayhi salatu wassalam akwati ne wanda take gada daga annabawa zuwa annabawa har zuwa zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam. Wannan akwati annabi Adam ya sauko da shi, kuma a cikin wannan akwati malamai sun ce akwai hotuna na annabawa daban-daban-daban da su. To amma daga cikin abin da ke cikin wannan akwati, akwai fihi sakinatun min rabbikum, akwai samun nutsuwa daga ubangijinku. Wannan nutsuwa shine nutsuwa ne na banu Isra'ila idan sun fita yaki, matukar akwai wannan akwatin ba su gudu, kawai su a ransu, kawai su da su nasara akan ku. To tunda akwai wannan akwati, to shi kenan sun yi murna da su dace. To sai ya zamto su a lokacin su wato sun samu matsala da sarakunan su, sai suka kwata wannan akwatin, ya zamto babu akwatin tare da su, har ya zamto suka samu cikin kaskanci aka ba kore su a garin su. To daga cikin ayan da Allah zai tabbatar musu talutu shine shugaban su wanda aka turo shi ya jagorance su. To Allah ya ce za mu ba shi wannan akwati, za a zo da wannan akwati tare da mala'iku. Akwatin nan kuma idan an zo da ita shikenan an samu aya da ke tabbatar da cewa shine shugaba. Fihi sakinatun min rabbikum, a cikin wannan akwatin akwai nutsuwa daga ubangijinku. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, a cikin wannan akwati akwai wato sauran wasu athar na alu Musa, mutanen annabi Musa alayhi salam wa alu Harun, da kuma kabilan nan na iyalan annabi Haruna alayhi salam. Wayannan abin da ke cikin wannan akwati shine akwai takalma guda biyu na annabi Musa alayhi salam, akwai sandan annabi Musa wanda yake yawo da ita, wanda wa matil kadi yaminika ya Musa kana hiya asaya, wannan sandan ita ma tana ciki. Akwai kuma rawani na annabi Harun, shi ma na cikin wannan akwatin. Sannan akwai yanki na wannan almanni wasalwa wanda Allah subhanahu wataala ya ba su, wanda suka ce su ba su so, mu suna son daga almanni wasalwa da ake sauko musu daga cikin sararin samaniya a canza musu samu min bakli hawa kisai hawa kuni hawa da siha, suna neman su albasa da su kankana da shauran su, ya fi musu almanni wasalwa da ake saukar musu daga sama. Sannan a ciki akwai rukurkushin allo na annabi Musa, allan da annabi Musa alayhi salam ya je munajati da Allah, sai wannan allan ya zamto da annabi Musa ya zo cikin fushi ya yarda wannan allan dan ya samu mutanansa suna yin bautan dan mariki. To wannan ma burbushin wannan allan za a bayar na cikin wannan akwatin. Bayan wannan kuma akwai wato abubuwa wanda dai Allah ya faɗa, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. To anan za mu gani wato abin mamaki, Allah subhanahu wataala da kansa yana sanar da mu cewa gashi dai a cikin alqur'ani wayannan mutane na annabi Musa da annabi Harun suna amfani da akwati, wanda wannan akwatin abin da ke cikinsa ba ma sunan Allah bane, ba sunan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, amma kuma idan sun fita yaki suna neman nasara a wajen Allah da wannan akwatin, sai zamto da wannan akwatin kuma ana ba su nasara, kuma suna yin nasara din. Wannan ko bai zama shirka ba, Allah ne ya ga dama su fita da wannan akwatin, kuma in sun fita Allah ya ba su nasara a ganin damansa, ba akwatin ne ba su nasara ba. Wannan sai ga Allah na ba mu labari a cikin alqur'ani. Amma abin da zai ba mu mamaki, takalma ne na annabi Musa, sannan annabi Musa rawanin annabi Harun an fita da shi filin daga, Allah ya ba da nasara. Amma yanzu a wannan zamanin da za a ce wani yana neman albarkacin takalmin annabi Muhammadu, ko yana neman albarkacin filin gashin kan manzon Allah, ko yana neman albarkacin murhun gidan manzon Allah, ko kuma yana neman samun nasara da turbayar raudar shugaban halitta annabi Muhammad, sai kaga duniya ta yi ta an ce wannan abin da yake bid'a ne, ko kuma duniya ta yi ta a ce shirka ne, ba wanda zai taimaki kowa sai Allah. Wannan maganan kalimatu haqqin urida biha al-batin, babu wanda zai taimaki kowa sai Allah haka ne. Amma kuma Allah ya yi sababi hanyoyi da idan ka bi anan zaka samu taimako zuwa gare shi. Wannan yasa a duniyance akwai hanyoyi na amaka sainin ka je banki, kuma in ka je zaka samu abin da ake bukata. Amma ka hanyoyi na sainin ka je a dauke ka a aiki, yana duniyance ne. Amma mutum zai iya rabewa ce to ai wannan na duniya ne, wannan na lahira ne. to idan muka cire da duniya da lahirin gabaki daya, shi fa addini ba ana yin ta da molanka bane ko da ra'ayi, ana yin addini ne da hujja, ana yin addini ne da qala Allahu qala Rasulullah. To sai mu koma sai mu gani Allah da kansa ya tabbatar mana da Alqur'ani, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima. Ashe idan an zo wajen manzon Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yana yin taimako, Allah subhanahu wa ta'ala yana fa'ada ce. Idan mun duba Khalid ibn al-Walid, ɗaya daga cikin baradan yaƙi na jagorori a tawagar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ya tabbata a yaƙi an fita yaƙi da Khalid ibn al-Walid, sai Khalid aka yi ta yaƙi, an kai lokacin da ya kamata a juyo sai sake cewa a koma a ji a yaƙi. Aka ji aka yi ta yaƙi har sai kawai aka ce an tsinci hulansa, sai Khalid sai yake cewa to alhamdulillah yanzu lokaci ya yi a juya a tafi an yi nasara. Sannan aka dawo akan an yi nasara, ana dawowa sai wasu ke tambayan Khalid, Khalid yaya aka yi, ana ta yaƙi ana ta yaƙi, yanzu kuma ka taimu taho, ya ce ai hulana ne na rasa, wannan ne dalilin da yasa nace a koma a sake yaƙi. Yanzu akan hulanka Khalid da ka sa mu je a dinga kashe mutane? Khalid yace ba haka bane, yace a cikin wannan hulan akwai silin gashin annabi Muhammadu, ban taba tinkaran wani yaki ba sai nayi nasara albarkacin wannan gashin hulan annabi, gashin manzon Allah dake cikin hulan. Duk yakin da Khalid ya tinkara ba a taba nasara akan sa ba. Yace sirrin shi ne silin gashin jikin manzon Allah. Ashe ana neman albarka da abin da ya shafi asaru na annabawa, an nema albarka na annabi Musa Allah ya bada nasara, annabi Harun Allah ya bada nasara, sai annabi Muhammadu? Ba Khalid ibn al-Walid ba. Sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda, hadithin al-Imam ad-Darimi ya rawaita hadisi zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara mata yarda, ya zamo an shiga wani irin shekara na al-jadab, na fari na rashin ruwa, ba ruwa babu abinci, sai aka taso aka ba aka samu Sayyidatuna Aisha, suka ce ke ce matar annabi Muhammadu, ke ce kike da alaka da manzon Allah, muna son ki ba mu wani addu'an da zamu yi, mun shiga cikin tashin hankali na rashin ruwa, yaya za a yi mu samu ruwa? Sayyidatuna Aisha ta yi murmushi ta ce izhabu ila qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam waj'alu minhu quwwan hatta la yakuna bainahu wa bain as-sama'i sakafun, ta ce ku je ku samu kan raudan annabi, ku dan bar alama a jikin raudan manzon Allah har ya zanto akan raudan nan babu wani abin da ya rufe tsakaninsa da sama. Tace idan kun yi haka za ku yi mamaki. A zamanin suka je suka hude saman raudan ma'aiki, hasken rana na haskawa kafin sakanni, kawai sai gashi sama ta yi duhu, sama ta ji kunyanta hasken raudan manzon Allah a lokacin da ta hana al'umman sarwa, sai gashi kawai ruwa ya mamaye garin Madina. Mai ruwaya yace fa mutirna mataran hatta nabatal ushbu hatta nabatat an-nabatu wa tafattakat ibul min ash-shahmi wa sunni amal fatu, yace he ga ruwa 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 har sai da ya zanto tsirrai duka sun fuffuto kan duwar watsima, tsiro ya fara tarowa, dabbobi sun yi jiki ba ta iya gudu saboda lalaci na tunci sun koshi. Shekaran sai da aka ce mata shekaran bude bude saboda an bude raudan manzon Allah, ba fa cikin raudan annabin aka bude ba, a'a rumfan da ya rufe raudan ne kawai aka huda, sai gashi Allah ya ba da ruwa albarkacin turbayin raudan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To idan aka dinga dauko irin wa'innan suna nan bila adadi na neman albarka da abin da ya shafi annabi, ga matan manzon Allah ta suna Ummu Salama tana aje rigan annabi, ruwayanta a Sahih Bukhari, idan mutum yana neman rashin mutum yayi rashin lafiya ya zo, to takan sa a nemi rigan manzon Allah a jika maka wannan rigan, idan aka jika maka wannan rigan in aka ɗebi ruwan aka baka shikenan ka warke. Rigan manzon Allah magani ne na annoba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayi umarni a ji a ɗebi katin awaki, katin raƙumi, kawai gari suna annoba, wani ciwo ya shiga yana kashe mutane a gari, annabi ya ce a ɗebi ruwan raƙuminsa, a ɗebi kashin dabbar raƙuminsa, a ji a jika a sha, kuma a sha a warke. idan har za a iya samun albarkar rakumi ko dabban da annabi ya umarni a dauka abinta, yaya za a yi a ce ba za a samu albarka da jikin manzon Allah ba? Wannan ya nuna muku cewa al'umma daban tuntuni tun addinin addinau tuntun tsana addinin kafin zuwan manzon Allah ana neman albarkacin annabawan kuma ana samu. Qur'ani ya nassanta mana ba wai ma'atir na abubuwan da annabi mu'amala da su ba, a'a kai sunan manzon Allah tun kafin annabi ya zo sunan ma ba su ma kama sunan. Nassin alqur'ani Allah ya gaya mana cewa ya zamto al'umman da suka gabata suna neman albarkacin annabi Muhammadu kuma su je su yaƙi kuma su yi nasara. Yahudu na Gatfan sun zo suna yin yaƙi kuma sukan yi nasara. Idan mutum ya koma da ka gani an kawo a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah yana gaya mana cewa wa kanu min qabli yastafkihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi falanatullahi 'ala alkafirin. Sun kasance kafin zuwan manzon Allah Yahudawa idan sun je yaƙi sukan nemi nasara ne da abu daya, sukan ce ya rabbi inna nas'aluka bin nabiyil mab'uthi an tansurana 'alayhim, Allah muna roƙonka albarkacin annabin da za ka turo mana annabi Muhammadu. Ba kuma fa kama sunan ba, san sunan ba, muna neman nasara. Ba sai an je da akwati ba, ba sai an je takalmin annabi ba, ba sai an je da rigar manzon Allah ba, sunansa kawai aka kama. Allah kuma ya bada nasara kuma da nisan alqur'ani wa kanu min qablu yastafsiruna 'ala alladhina kafaru. Allah ya ce kafin zuwan manzon Allah da sunansa kawai in suka ce Allah dan annabin da zaka turo baka turo mana shi ba, muna son ka ba mu nasara, kuma sai Allah ya bada nasara. Kuma ana samun nasara. To ga mutanen annabi Harun, annabi Musa suna neman albarka da annabawansu ta hanyar amfani da rigunansu, ta hanyar amfani da takalmansu, ta hanyar neman albarka da sandansu. Yaya mu kuma da a haramta mana neman albarkan annabi Muhammadu? ‘Yan uwa duk wanda ya samu dama idan ka je ka zaban rodon manzon Allah tun daga shiganka garin Madina ka nemi albarkan garin Madina, gari ne mai albarka. Duk abin da ya rabu da annabi abu ne mai albarka. Duk abin da aka ce maka wannan na annabi ne, rike shi, dafe shi, nemi albarkan shi, a cikinsa akwai albarka, kuma da a samu nasara. In dai kamar Khalid ibn al-Walid dai na saka gashin annabi a cikin hula kuma yayi nasara, to mu me zai hana mu? Mu duba cewa annabi da kansa yakan sa mai aski. Idan aka yi wa annabi aski, sahabbai layi ake yi, layi ake yi fiye da yanda ake layin karban kuɗi. Kowane sahabi zai tsaya ya kare haƙƙinsa, ba kai saka shiga gabansa ba. Manzo Allah zai ce a tashi a raba ma kowa ɗaya bayan ɗaya, sili sili haka da raba, sili sili silin gashin manzon Allah. Idan ba ta da amfani annabi zai ce a raba? Zai ce a raba? Ashe tana da amfani, ana cin albarkacinsa kuma gashin sannan fa aka jiƙa shi kenan. Kuma wani albarkan gashin manzon Allah? Idan ka aje gashin annabi a ɗaki, gashin girma yake duk da bai jikin mai rai, bai jikin wani, amma kuma gashin na girma, ba yana taura a jikinsa bane. Duk da manzon Allah yana yanda yake gashin na yanda yake, amma gashin daga yana ta toho, ba irin gashi bane dan kaje zai dinga kakkaryewa tsufa ya kama shi, a abin da gashin shugaba. Saka ƴan uwa, ana neman albarkan annabi, ana neman albarkan wanda suka nemi albarkan annabi, ana neman albarkan iyaye, ana neman albarkan dattijai, ana neman albarkan alqur'ani. Shi yasa idan dai alqur'ani ne, to duk lokacin da ka rubuta wani aya zaka samu alkhairi a cikinsa. Allah ya taimake mu. Wannan ga dai wa'innan al'umman sun kasance suna neman albarka ba ma da abin da ya shafi wani abu bane, rawani ne na annabi Harun da sandan annabi Musa da kuma takalmin annabi Musa, kawai a kulle a akwati aje a saka a wajen. In an saka a ciki, Allah ya fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu haruna tahziluhu almalaika. To daga cikin hujjar da Allah ya tabbatar, sai Allah ya ce musu, idan ba ku yarda da cewa daluta shine shugaban da Allah ya baku ba, wanda kuke ce anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al mali, to Allah sai ya ce to gaji anan. Bayan Allah ya ce musu inna Allah safahu alaikum wa zadahu battatan fil ilmi wal jismi, sai Allah ya ce gaji anan ku sake gani, gaji nan zai zo da wa'innan tahmiluhul mala'ika, mala'iku za su zo da wannan akwatin a danka a hannunsa. Ranan Bani Isra'ila sun ga abin mamaki, sai kawai ga mala'iku suna saukowa daga sararin samaniya. Mala'iku suka sauko suka zo gaban shi wannan daruta suka danka mai akwati, kuma aka dani akwatin nan dai da aka sani shi ne, kuma mala'iku ne suka sauko suka kawo. Talibul mala'ika, wannan ya cin mu'jiza na wannan annabin, annabi Shamuel, kuma yana daga cikin karama na shi wannan sarki, wato sarki daruta ya daga cikin karamarsa. Karama ne na daruta, mu'jiza ne na annabi Shamuel. Mala'iku sun sauko, kuma dukkaninsu sun ga mala'ikun ido da ido, mala'ikun sun zo da shi. Inna fi zalika la'ayatan lakum, haqiqa wannan abun aya ne a gare ku. Allah da ma ya faɗa inna Allah hattafa wa alaikum, ko to wannan aya ne a gare ku na cewa lalle Allah ya zabe shi. In kuntum mu'minina, matakan kun yadda cewa ku mu'minai ne. Fa hamalatul mala'ikatu bayna as-samai wal ardi, sai ga mala'iku sun zo da akwati tsakanin sama da ƙasa. Wa hum yanzuruna, suna gani ido da ido. Hatta wada asbu inda taluta, mala'ikun suka zo gaban taluta suka saka wannan akwati. Fa aqarru bi mulkihi, suka tabbatar cewa mulkin nan ce wannan taluta ne. Wa tasarau ila al-jihadi, nan kuma suka tashi suka shirye tabbas za a je jihadi. To anan akwai abubuwa da dama wanda idan an ce yana cin karamar waliyai, da yawa sai mu ga muna inkari. Yayin cin karamar waliyai shi mu'amala da mala'iku. Da ku ji ana yawan cewa wai in ka ga mala'ika za ka mutu a wannan rana, ba haka bane ba. Idan mutum ya tsaya da safa'i, ya tsaya da yawan yi wa annabi salati, ya tsaya da yawan yin sallah da ibada, to mala'ika da suna zuwa har gida suna gaishe ka, har gida suna gaishe ka. Wannan ya faru da wasu da yawa a cikin sahabban annabi, ba sai fa annabi ba, a wannan zamanin mala'ika za ka iya, mala'ika zai iya zuwa har gida ya zo ya gaishe ka, mala'ika zai iya zuwa har cikin iyalanka ya zo kuma ya yi mu'amala da kai. Wannan ya tabbata daga cikin nassosi daban-daban daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin ruwayoyi wanda suke mafi shahara akwai ruwayan al-Imam Ahmad ibn Hanbali da kuma al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, ruwaya na ɗaya daga cikin sahabban nan wanda aka fi sani da Usayd ibn Hudayr. Usayd ibn Hudayr ɗaya ne daga cikin sahabban annabi wanda suke makaranta al-Qur'ani a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wata rana ta kandare, Usayd ya ce ina karanta al-Qur'ani. Idan yana karanta al-Qur'ani sai ya ji dabbansa tana ta yawo, tana ta yawo. Ya ce sai ranar na kula yana karanta suratul baqara, yana karanta al-Qur'ani suratul baqara, ya daura dabbansa a gefensa. Ya ce idza kuntu aqra'u, idan ina karatu sai ina jin wani kaman ƙara. Fajalat faras, sai in ga wannan dokin nawa tana yawo, tana yawo, tana tayi ta nan kaman ta ga wani abu na ban tsoro. Fasakattu fasakanat, sai ni ma sai nayi shiru, sai in ji dokin ita ma tayi shiru. Summa qara'tu, sannan sai in koma karatu. Fajalat farasi, sai dokin ta ƙara yin gudu, tana tsoro, tana ta firgita. Fasakattu, sai in yi shiru, fasakanat ita ma sai tayi shiru, sai ta nutsu. Yace farafa'a ra'sahu ila as-sama'i, da ya taya kai zuwa sama. Fa'iza huwa bi misli dhulla, sai gashi nan a sararin samaniya kamar wani irin girgije ne ta taru a sararin samaniya. Fiha amsalul masabih, yana ganin haske ɗaya bayan ɗaya kamar hasken fitilu na mala'ikun da suka zo wannan wajen. Uridat bihi ila as-sama'i, suna hawa sararin samaniya. Hatta ma yara, har sai da ya kai ga baya kallonsu. Falamma asbaha, da safiya yayi Usayd ibn Hudayr haddatha bizalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haddatha bizalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai yake bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari. Yace ya rasulullahi, je ina karatu, idan na fara karatu doki na sai ta dinga bari, in na bari sai ta nutsu, in na fara sai ta cigaba da wani alamu kaman ta ga wani abun tsoro. To karshe sai na fito, sai nake lekawa, sai nake ganin hazace daga sararin samaniya suna haurawa sararin samaniya. Manzo Allah ya ce masa tilkal mala'ika, wa innan ba wai daukin ka tana a mala'iku ne ba haske ka gani ba, da nafli sauci ka, sun zo ne dan suna jin dadin karatun ka na alqur'ani. Walau qara'ata, annabi ya ce da ka ci gaba da karatun baka daina ba, la asbaha tanzurun nasu ilaiha, da har mutane da wata gari za su wayi gari mala'ikun suna sararin samaniya ana kallon su domin dafin karatun alkur'aninka la tatawara minhum bara su buya bada gare su wannan ɗaya daga cikin sahabbai kenan Usayd ibn Hudayr idan mun koma akwai Imran ibn Husayn shi ma Imran ibn Husayn shi ya kasance ma a gidansa in kana shara ma haka da an zuwa ce assalamu alaikum kai ma sai a gaishe ka a rana sai mala'iku su zo su gaida shi so 30 sai da ya shekara 30 a gidansa mala'iku suna zuwa suna gaishe shi shekara 30 a wani ruwayan ma hatta da mala'ika Jibrilu zai zo ya ce yana gaishe shi kuma nan karama ce ba wai annabta bane karama ce Jibrilu ya zo ya maka sallama karama ce ta ma an fara da waye ne daga matan Annabi Muhammad ne idan Jibrilu ya kawo sako yakan zo ya gaida matan manzo Allah tunda kan sai tuna Khadija alaiha salam yakan zo ya ce Allah ya ce a gaida sai tuna Khadija kuma ta amsa Imran ibn Husayn sai lokacin da yazo zai bar duniya yace laqad kana yusallimu alayya hatta tawaitu fataraka thumma lamma taraktu ada yusallimu alayya yace Jibril yakan zo yayi min sallama yace assalamu alaikum kuma in yi min sallama nakan gane Jibril ne wani lokaci ma nakan kalle shi Jibril ne idan yayi min sallama sai na amsa ya gaishe ni in gaishe shi ya tafi yace sai wani lokaci sai lalace ya kama sai rashin lafiya ya kama ni Basir ya masa yawa sai aka ce masa idan yayi lalace zai samu lafiya yace sai na fara yin lalace in yayi lalace sai in huce to da na gane in yayi lalace nan Jibril bai zuwa gaishe ni sai na daina yace da na daina yin lalace sai Jibril sai ya dawo yana gaishe ni sai lokacin da zai bar duniya sai yake bada labari ma ɗaya daga cikin almajiransa yace to bari in ga muku wani sirri na kullun Jibril sai ya zo gaishe ni sama da 30 idan kuma ya gaishe ni ina gane shi ne zo gaishe ni mala'ika ne rundunar mala'iku su zo su gaishe ni kuma in gane su ne yace to haka har sai yau din nan da kake kallo na amma ina kikkiawan da kan rashin lafiyar nan mutuwa zan yi ba zan tashi ba idan da mutu ka faɗa wannan labarin ka ga al'umma cewa ga sahabin manzon Allah da mala'ika Jibril yanzu a gaishe shi yace amma idan ban mutu ba kar ka gaya ma kowa kar ka gaya ma kowa in ban mutu ba wannan ɗaya daga cikin su ne Abdullahi ibn Abbas shi ma kanin manzon Allah ne ba annabi bane amma ya sha yazo ne ga manzon Allah magana ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce masa menene ya ce ai na zo dan ga ma sako sai na ganka da wani manzon Allah ya ce ka ganshi ce na ganshi ce wannan Jibrilu ka gani ashe idan kallon mala'iku ya zamto haramun ne sahabbai ba za su gani ba domin su ba annabawa bane su ma mutane ne su kuma suna ganin shi ne a babin wilaya annabi ne kadai yake mu'amala da su a babin mu'jiza saka ku sani cewa lalle a cikin karama na waliyyai ba mamaki dan ka ji waliyyi ya ce maka ya haɗu da mala'ika nan kar ka yi mamaki wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki in ka tsaya kai ma da ibada kawai Allah zai iya hore ma mala'iku su dinga gaishe ka a cikin su akwai ɗaya daga cikin wanda ake ce Sariya banda Sariya akwai Haritha din nan ɗaya daga cikin sahabban annabi ne wanda ya kai ga wata rana ya fito yana tafiya ya zo ya samu manzo Allah yana zaune sai yake gaya wa annabi irin halin da yake ciki yake cewa ya Rasulullah idan na zauna a gabanka nakan ga kaman gani nan zan ga kawai hadara ga baki daya yace in ina zauna a gabanka nakan ga aljanna ga ta nan a gabana ga ƴan aljannan ɗaya yana tashi ya je ziyarci dan uwansa kai wutan jahannama ba ga ta ya Rasulullah yanzu ina gani ya dinga faɗi kawai shi in yana gaban annabi kashafi ake masa yana ganin komai yana ganin ahalin aljanna yana ganin ƴan wuta yana ganin mu'amalarsu da rayuwarsu sai da zunzurutun mushahada da hududin da yake kawo na manzon Allah da gaskata annabi da yake a zuciyarsa manzon Allah ya ce wallahi ya ce amma annabi in mun tashi mun koma cikin iyalanmu sai in ji babu haka annabi ya ce masa da a ce za ku tsaya akan halin da kuke ciki da har gida mala'iku da annabi suna gaishe ku suna musafaha da ku har gida saka yan uwa ku fahimta hakika wannan daga cikin karamar waliyyai kadan ne daga cikin wanda in mun ce za mu fadada za mu tsallake to gashi nan anan dai shi ma wannan waliyyi ne qur'ani ya tabbatar mana cewa gashi nan tahmiluhul mala'ika mala'iku sun dauko akwati sun kawo masa kuma ya gan su lafiya lau saka ba wai hirin da za mu ta ake ganin mala'iku ba Allah ya taimake mu amin.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
Ubangiji madaukakin sarki yake cewa bayan wa'innan mutane sun zo su wato su mutanen Jaluta. Su mutanen Jaluta dama Jaluta shine babban fasiki a zalimi din. Shi kuma Taluta shine wannan wato wanda Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya zamto a matsayin wato annabi din shine Taluta, ma'ana ya zamo a matsayin sarki. To Allah ya ce bayan a wannan lokacin mala'iku sun zo sun sauko. Dan ku san cewa su wa'innan suna da karancin kafirci, suna da karancin kafirci, ba su da jayayya ne karfi. Amma manzon Allah Allah ya ce da mala'iku muka turo suna bin annabi suna mai bodyguard, wallahi ba za su yi imani ba. Saboda kafiran annabi kafirai ne da gaske, kafirai ne na gaske. In za a turo mala'ika Jibrilu, in annabi ya faɗa ya ce, sai Jibrilu ya ce gaskiya ne, wallahi ba za su yi imani ba. Ai an yi hakan ma ko? Jibril bai zo ya zo na ba a hadisi sai na Umar, wanda ya zo karshe wanda ya yas'aluhu wa yusaddiquhu, ya tambayi annabi, annabi ya faɗa kuma ya ce gaskiya ne, amma kuma duk da haka sun yi imani, ba su yi imani ba. To wa'innan kaga da abin ya tabbata suka fahimci haka, sai dukansu suka karɓa suka yi imani. Shine Allah yake gaya mana cewa bayan sun yi imani sun yadda a ciki, sai da aka samu matasa zuriyar mutum 80,000. Matasa kawai wanda suka yadda za su bi shi mutum 80,000 fa. A 80,000 din nan to barkaje za a je wannan tafiyar inna rububi kenan ko? To bari a je a yi kuma jarabawa. Za mu ga 80,000 da za su saura. To Allah na ba mu labari, falamma fasala Talut bil junudi. Yayin da Taluta ya rabu da rundunan, ya ce to tunda haka ne ku yanzu matasa 80,000 ku biyo da ku za mu tafi yaki. Aka ware wa'innan matasa mutum 80,000. Bayan ya fita da su daga Baitul Qudus domin a yanda suka je, aka je wannan tafiya a tsakanin Falastin din nan ne, yanda yanzu ake ta kisan nan a wannan wajen hadisar ta faru, har ma kogin da aka je aka sha ruwa a wannan wajen har yau yana nan. To Allah ya ce falamma fasala Talut bil junudi, lokacin da Taluta ya tafi da su sai ya zama a irin wannan yanayin ne, ana zafi na tashin hankali, ga rana, ga kifirwa, ga yunwa, ana tafiya suna cikin wannan hali. Kala sai ce musu inna allaha mubtalikum binahar, ku sani cewa ba kun biyo ni kawai shi kenan za ku tafi a jaba, ba haka bane, Allah zai muku jarrabawa binaharin, ga wani korama wanda wannan koramar za ku je ku riske shi akan hanya, domin Allah yana so ya bambanta a cikin ku waye ne ya fito yaki dan Allah, waye ya fito domin inna rududu. Za ku fito a wannan yanayi, a wannan lokaci din Allah zai bambance wane ne mai sabo, wane ne wanda yake mai gaskiya, kamar yanda al-Imam al-Qurtubi da sauran masu tafsiri da irin su al-Imam Jalaluddin Suyuti suka tabbatar da haka. To bayan sun tafi, sai aka zo wannan ruwan, kowa yana jin kishi, kowa ya shiga cikin tashin hankali na yanayi. Shi kuma kishi wani lokaci ya ci abu mafi haɗari, domin har yanzu ba kaɗan da na kishi ba ne, a kan kishi mutum ba abin da ba zai iya yi ba. to da aka zo gindin wannan tafki din sai yake ce musu fa man shariba minhu falaysa minni, duk wanda ya sha wannan ruwan ya sani fa falaysa minni, bayi daga cikin tawagana, duk wanda ya sha wannan ruwan bayi daga cikin tawagana, saka kada wani ya bai da ruwa. Wa man lam yut'amhu fa innahu minni, duk wanda kuma bai sha ruwan ba nawa ne, da shi zamu tafi yaki. Duk wanda yake so kar ya jibi ni yaki ba zai sha ruwa ba, in kuma ka sha ruwa shikenan, bala ana cikin yanayin gishi, ina ga ku azumi ka kai na yini daya aka baka wannan jarabawan, wasu da yawa ba za su tsallake ba, tunda kuma an baka dama an ce in ga dama karka sha, ga dama ka sha. Amma yake wannan ya dan duk wanda bai sha ruwan ba fa innahu minni, wannan nawa ne, illa man daga tarafa gurfatan biyadi, sai wanda ya ga kisin ya mai yawa sai ya ibi ruwan da hannunsa ya kwankwada ya sha ya tashi shikenan, to wannan shi ma ya na yadda ya bi ni mu tafi. To sun zo akwai wani kogi wanda ana tafi shi ba naharu shari'a tsakanin Urdun da Falastin, to sun zo su wannan wajen malam kawai mutanen da yanda ka san sun manta. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده كو غرفه بيده فشرب منه الا قليلا منهم. الله yake duka suka dinga kwankwada, yanda ka san abin mamaki sai suka manta ma da su mutane ne, wani ma ya sa kanshi suka dinga sa kansu sun a cikin ruwa, kawai yanda ka san yanda dabbobi shi haka sun dinga saka kansu, wannan ya sa kanshi ya sha ruwa suka dinga sha. Illa qalilan minhum, sai kadan daga cikin su. A wani ruwaya aka ce wato wanda suka sha wanda ba su sha ba karshe ga baki ɗaya ba su fi mutum 300 ba, a cikin mutum 70 zuwa 80 din nan duka sun sha ruwa abinsu, mutum 300 ko a karami mutum 80 din nan, wani ruwaya kuma an ce mutum 4000 ne, 76 su ne suka sha, 4000 sun rage. Amma a wani ruwayan wanda suka sha kamar yadda Imam Jalaluddin Suyuti ya kawo, mutum 300 ne kadai wanda basu sha ba, adadin mutanen mursalai da manzanni mutum 330, amma sauran dukkanin su sun tsaya sun kwankwade ruwa, hatali ma sa kansu suke yanda ka san dabbobi haka suke sa cikin ruwa, mutum ma bai bukata ya sa hannu ko ya fada da kansa ko in ya sha ya sha ya dago ya ce alhamdulillah. Falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ahu, wayannan mutum 300 din ko mutum 4000 wanda su kadai ne basu sha ruwa ba, su ne suka ketare ruwan suka wuce suka bi shi. Qalu la da'ikata lana al-yawma bi jaluta, to su ma jarabawa na biya faru, su sun tawo su 300 sai suka ga Jaluta wani murshe ne shi bakin arna katoto ne ga rundunan mayaka iya ganin su, sai hankalin su ya tashi sai suka da suka samu Jaluta. Jaluta hanya zamu iya tafiya gaba kuwa? La da'ikata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi, rundunan da ke gaban mun nan kana tunanin za mu iya yaƙan su? Kai ba za mu iya ba. Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah, wanda su kuma suka samu yaqini nan azzannu bi ma'na yaqini, kamar yanda za mu gani irin wannan suna na Qur'ani daban-daban, to wannan bi ma'na yaqini ne, wato wanda suke zaton cewa za su riski Allah, suke da yaqinin cewa za su haɗu Ubangiji, sai suka ce kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katiratan bi idhnillah wallahu ma'a as-sabirin, suka ce a mu kan za mu tafi, ai da yawa kam min fi'atin qalilatin, jama'a kadan galabat fi'atan katiratan, da yawa sun rinjayi jama'a masu yawa amma bi idhnillah, matukan akwai nasara, matukan akwai izinin Allah a tafiya, to ko min kan kantan ku za ku yi nasara, wallahu ma as-sabirin, Allah kuma yana tare da mutanen da suke da hakuri ne, zai taimaki masu hakuri, zai ba su taimako, zai ba su yanci, zai tsaya musu. Saka idan mutane kuka tsaya kar ku dudu yawan, haka ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jiwansa Badar, lokacin sahabbai suna ganin su kadan ne ba su da yawa, gabaki ɗaya suno ne ba su bi mutum 300 ba, wani san mutum iya mahayan doki da mara ana maganar kusan mutum 900, amma kuma suka zo su din nan su kadan, sai da suka kashe mutum 70 a cikinsu, suka kuma yi nasara suka kama mutum 70, a haka kuma suka tarwatsa mayakan mushrikai bayan ba su da makamai ba su da dawakai, amma kuma a yakin Uhud suna nan suna da yawa sun ciro da makamai da meye ne amma aka tarwata su wannan yake nan maka cewa shi nasara faman nasr illa min indillahi alaziz alhakim nasara yana ga Allah ne ba yana ga wani bane din yawan ku idan har ba Allah a tare da ku za ku tarwata in kuma da taimakon Allah tare da ku za ku yi nasara to wayannan yasa su suka ce to mu din nan komin kankantar mu kan minti atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma as-sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri na'am
walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana afrid alayna sabran wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين
كجا وكانن حقوري kenan sun yi hakuri to ba kaga abinda Allah ya fada dake sun yi hakuri amma wanda bai hakuri ba shi kuma yana nan ya koma mutum 70 din nan sun juya tun daga bakin rafi hasbunallahu wa ni'mal wakeel wato annaba sun ga da fa'i Allah karka sa mu cikin masu yin musu da fa'i Allah yake cewa bari mu je a rubuce walamma barazu li jaluta yayin da wayannan mutum 300 din suka jure suka fito suka yi fito da Jaluta din kai tsaye suka fito wajunudihi suka tinkari rundunan Jaluta kalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu afrig alaina sabran muna so ka kwaranyo mana da hakuri nan afrig alaina sabran wato za iya cewa isti'ara ne tamsiliya wato suna roƙon Allah ya kwararo musu hakuri hakuri shin ana ganin shi ne hakuri ruwa ne hakuri ba ruwa bane amma tsabar roƙon suna son nasara bai haduwa sai da wannan abu da suka roƙa na farko ya zanto Allah ya baka hakuri in dai baka da hakuri akan lamari baraka taba nasara shi yasa afrik alaina sabran nabi kuma wa thabbit aqdamana bayan ka ba mu hakuri Allah ka sa mu tabbata akan hakurin don Allah ne ya baka hakuri amma an fara ka ji ka gudu wanda ga cikin sabban annabi akwai wata mace ana ce mata Al-Ghamidiyya Allah kara mata yarda ta ji ta aikata sabban Allah ta yi zina ta zo ta samu manzo Allah ta dage ta zo ta samu annabi ya kauda kai har take annabi ya ce to wannan bata da hankali ne tana annabi na yi haddi a tsayar mun annabi ya ce bata da hankali aka ja ka tabbata ta da hankali manzo Allah ya ce to shikenan ta je ta haifa sai ya tada cikin tarayi ciki ta haihu ta sake dawowa manzo Allah ya shiru ya ce to ta je ta shayar ta sake dawowa annabi ta je a jefe ta da aka jefe ta sai aka dawo sai wasu suke cewa ka abun mamaki ta aikata iri kaza manzo Allah ya ji labari ya tara sahabbai ya ce wallahi inna halakat tabat tawbatan law qusima ala ahli almadinati la rajahatuhum ko la kafatuhum yace wannan ku daina zunde akan ta tuban da tayi in dukkan mutan madina za a raba musu sun shiga aljanna amma bari ku ji abin mamaki shi ma wanda daga cikin sahabbai sai yazo daga baya aka ba irin wannan sai yazo shi ma yayi haddi a tsayin mai kai haddi ya dage annabi yace ko dai bai da hankali shi ma ya haddi a tsayin masa manzo Allah ya ce to aje a tsayin mai da haji da aka je an fara jifan shi yaji zafi ko ya fita da gudu yana gudu suka bi shi su kuma Allahu akbar aka bi shi sai suka tsayin mai da haji sai dai ba da labari ba manzo Allah ya ce ka ya rasulullahi wannan ko ana an fara jifan nan kawai yaji zafi fara gudu manzo Allah ya ce dai gudu ya kuka yi suka ai muka dinga bi shi manzo Allah ya ce kuka bi shi me yana ku bashi tunda ya gudu sai ku bashi musulunci ba yana so wai ai ta ce ga mutane bane shi sa dai mutane ai wayan an ce shari'a musulunci ko ga mutane cewa ai daga cikin shari'a a yanka mutum a kashe wani ba shari'in shari'a musulunci sai da shari'an musulunci ba yana nufin wayannan sunan su hudud wani abu ne guda a musulunci sai ka karanta littafi ka karanta ahbari ka karanta ishmawi ka karanta har ka karanta kawaidi da ka zo kan hudud baraka zo ba kuma duka shi ma shari'an musulunci ne hudud wani babi ne a musulunci ke kasa zuciya da mugunta da keta ne yasa kowa zuciyarsa kai hudud hudud kuma kila da hudud da akan sa ba tsayin mai ba kana da hudud na kai annamimanci akwai haddin bulala 80 akan kai mai wani gazafi akwai haddin bulala 80 nawa ne suna nan da yawa malamai ma wanda za a dinga zane su wanda zaka ji ce duk malaman dare ga sai an yi kaza kaza da su misali yayi sharri ya fada kuma alhalin ya fada yana ganin ya ci bulus suna nan da yawa hudud suna nan akan malamai da yawa amma an barka kai kuma kana nan kana ta wallahi an jefe shi an mai bulala sai an yi kaza a lokacin ma da ba shari'ar musulunci ake ba abubuwa suna nan da yawa sai aka to wannan abubuwa ba a nasara a cikin dukkanin al'amari sai an hada wannan guda uku shi yasa da suka tsallake sai ka to sun fito ba dama a koma sai suka ce rabbana afriq alaina sabra ubangiji abinda muke roko yanzu ka ba mu hakuri wasabbit aqdamana ka sa dunduniyan mu kace rawa wansurna alal qawmil kafirin to na uku kenan zaka iya ka jure zaka iya kai hakuri din kuma a tabbatar da garigan ka kashe ka zaka iya ka gama yi din kuma baka fadi baka yi nasara ba amma wansurna ya ubangiji ka taimake mu alal qawmil kafirin mutanen nan kafirai ne ka ba mu nasara mu mun yi imani da kai zamu dawo da nasara to Allah subhanahu wataala da suka masa wannan abun Allah sai ce fahadhamuhum بإذن الله
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
to ubangiji madaukin sarki yake ce mana mun ji labarin wayannan da suka roki Allah bayan su roki Allah sun nemi nasara kuma Allah ya ba su da suka tsaya su 300 din sai suka zama citta a gaban wayannan makiya Allah din kafiran fa hazamuhum bi idnillah anan ma kaga ta Allah ce bi iznillah ba wai karfin su bane karfin yardan Allah ne fa hazamuhum sai suka tarwata wayannan manyan bakaken rundunan jaluta din su mutum fa 300 dan ku san cewa nasarar na hannun Allah ne ba hannun wani bane da sun zo su 70 din to ai su 70 din har da iyayen su aka kore su a garin amma ko ba su iya nasarar ba sannan an tantance a 70 din nan sai da aka zo mutum 300 a wani ruwayan kuma mutum 4000 amma mafi inganci mutum 300 ne da 30 da wani abu adadin mutanen Badar amma sai Allah ce fa hazamuhum bi iznillah suka zo suka tarwata rundunan jaluta da iznin Allah wa qatala Dawud jaluta amma wanda ya fice a cikin su to annabi shi annabi Dawud lokacin na cikin rundunan mutum 300 din nan shine wanda ya tsalle ya kimai cirewa jaluta kai Allah ya ce tun a wannan lokacin dama shi annabi ne kuma Allah ya hada masa da abu guda biyu akan annabi Dawud aka fara hada mulki da annabta sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa qatala Dawud jaluta lallai annabi Dawud ya kace jaluta ne girman kai domin yana cikin rundunan daluta to anan yana daga cikin abinda zan ba mai yan uwa shawari musamman daliban ilimi game da fassara alqur'ani yana buƙatar ilimin nahwu domin matakar babu ilimin nahwu akwai wajajen da dama idan mutum ya zo in ma ya bugi garwa in ma kuma ya fada ga halaka suna nan da yawa musamman a cikin suratul bara'a akwai wajen da malamai sun yi jima'i idan mutum ya karanta yayi wasali ba daidai ba zai iya ma kafirta wajen da Allah subhanahu wataala yake tabbatarwa anna Allah bari'un min al-mushrikeena idan kai kisra ma wa rasul sai kai kisra to ka fadi sai dai ka sa wa rasuluhu anna Allah bari'un min al-mushrikeena sai ka kawo wa rasuluhu domin kai kisra ka ce da Allah da annabi sun yi barambara to irin wani yana cewa wanda yake taimakawa don an ce akwai malamin da yazo yana karanta wannan ayan to ne yazo ya karanta wa qatala Dawud jaluta ya gansa a wajen sai ce biyan da aka yi daya kashe daya mu je gaba da Dawud da jaluta to amma kaida kaga inda da kula da nahwu zai ga kawai daudu marfu'i ne marfu'i kuma fa'ili na ma marfu'i jaluta kuma mansubi ne kawai shikenan sai ce shikenan gashi nan dai jaluta an kashe shi daudu shi yake sa ko da bai san ma waye annabi daudu ba Allah ya taimake mu to anan yana cikin wajen da malamai suka ce buga misali a alqur'ani don mutun ya tsaya ya koyi ilimin nahwu Allah ka ba mu nasara wa atahu Allahul mulka Allah ya ba wa annabi daudu mulki domin abin da ya faru shine kamar yanda malamai suka tabbatar shi wannan daluta din sai alkawari wa annabi daudu tunda ya tsaya a rundun yace to zan aura maka yata to da ya aura masa yarsa sai ya zamto kuma an raba mulki gida biyu ya ba shi rabin mulki kuma sai ya ba shi yarsa sai ya zama shi sarki ne mai sarauniya kaga haka Allah yayi kuma ga annabta Allah ya zaɓi annabi daudu shi yasa ɗansa annabi Sulaiman shi ma zai fice وآتاه الله الملك والحكمة الله يباشي ملكي نبنو إسرائيل والحكمة الله يباشي كما نحن نبتا ونن كمن يندعك فدا أبنو إسرائيل شيني فرقون وند الله ترامتا ملكي دا النبتا باي متوان شي النبي شمويل دا متوان داولو تنسيز مو يا سامو النبتا النبي شمويل يا كما سامو ملكي داولو تاتك سيهدا قباتي كما قدابيو وعلمه مما يشاء الله سبحانه وتعالى يا سند الشيء ilimi daga cikin abin da Allah da kansa yaso kaman irin abin da Allah ya sanar da shi irin so ya zama shine machine engineer in ya kama karfe kawai sai kaga yana wa alanna lahu alhadid in ya kama karfe kawai sai ta dinga lankwashewa shi fara irin su kayan rigan kariya din nan su sike ko in ya kama karfe yanda kasar ruwa haka kawai yake lankwasa shi to Allah yayi haka tun daga kan annabi Dawud wa allamahu mimma yasha walaula dika'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'din lafasaltil ard ba'dan Allah yana ingida fitina na al'umma tsakanin mutane da mutane ba idan mutanen sharri sun yi fitina sun aiwatar da abinda Allah ya kamata ya fushi shi Allah ya kada fitinar da mutane na gari da ba'din haka ba lafasaltil ard da kasa ta lalace da ba wani abu wai duniya no more duniya in dai aka bi na irin yan iskan nan irin su Karuna irin su Fir'auna irin su Hamana irin su Lamaruz irin su manya-manyan nan wallahi da yanzu ba duniya da babu duniya a wannan zamanin ma muka fara kirgo su amma ba bari mu yi shiru na wannan zamanin suna ji amma dai Allah ya shirye su
amin
an fade su ko Allah ya shirye su shugaban kasar Amerika Allah ya shirye shi
amin
shugaban kasar Israila Allah ya shirye shi
amin
Netanyahu ko Allah ya shirye shi
amin
shugaban kasar Faransa ma Allah ya shirye shi
amin
su Kim Jong Un Allah ya shirye su
amin
an fada sunan sa to wasu in aka bi irin nasu wallahi da zan kifa duniya banda na Najeriya to sai aka hadana mana banda na Najeriya a fadin suna amma hadda su a cikin shirya ina idan ka shiga janna ina ruwanka ko ma ya shigo dama matsalan in baka shiga bane to sai kaga lokacin ne kuma zaka tsaya yanzu wa da ma ya shiga Allah ya sauke Allah ya sa mu shiga janna to anan Allah ya ce ba dan Allah ne yake kada fitina daga wayanda suke aiki ba masu mummunan ayyuka da yanzu lafasalatul ardu da kasa ta lalace akwai abin da kullun kasa take fadi zunubi yayi yawa a doran kasa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas Allah ya ce li yuzikahum ba'da alladhi amilu barna ya bayyana doran kasa duk abin da al'ummatan da ta gabata suke yi mu yanzu al'umman manzon Allah ana yi har ana karawa al'umma annabi lu da abinda suka yi liwadi ne kawai suka yi Allah ya kifar da su akwai al'umman da tauye mudu suka yi Allah ya kifar da su akwai al'umman da zina suka sa a gaban su Allah ya kifar da su akwai al'umman da raina annabawan su suka yi Allah ya kifar da su akwai al'umman da littafi ne suka ki karba Allah ya dauko dutse a saka musu suka kalli dutse zai fado akan su suka ce a'a ai ba an je ga haka ba menene suka karba littafin aka ce ku yi tijara suka yi tijaran da rabin gaushi amma mu al'umma annabi dukkan mun hada har mun kara abinda da ba a yi ma dugo yanzu ana yi
akane
shi yasa akwai magana a cikin hadisin kursi kasa tana cewa ya rabbi da'ani ابتلي ابن آدم فإنه قد طئم شكرك ومنع خيرك ثم تناتوا يا رب دعني أخسف على ابن آدم فإنه قد طئم شكرك ومنع خيرك وتقول الجبال وقالت الجبال يا رب دعني أخذك على ابن آدم فإنه قد طئم شكرك ومنع خيرك كيف تناتوا يا أبنجدي برنيدة آدم مركنيا kabanni in buge kawai ya ga ainihin fadi ne ya fada ya gani zan damke shi domin ya ci albarkacinka ka umurne ni ya Allah ka mai da ni kasa zalulan famshuti manakidha sannan an ba shi dama yahuda ni in ciro mai abu ya ci a banza Allah yana saba maka barni in buge kawai in matse shi tashin hankali saboda kuma yana cewa ya ubangiji barni so nake yi a rana daya in shafe ka san Allah yana so ya shafewa sama ne kike shafewa kai ku kun shafe sai yanda sama ta zama kada ku zama ba ku to ina san ka bani izini dan adam ni in ke saukar da ruwa akan sa na mai inuwa na mai girgije na mai kaza na mai kaza Allah har yanzu cin ni'imar ka yake yake gode maka ina so in yi aiki na ubangiji ka bani iko duwar wa isma tana kuka tana ya ubangiji ya rabbi dani asbi qalam ya adam dama su dama hoje ne ya ubangiji ka bar mu kawai abinda muke so mu yi tsalle kan adam su dinga tsalle suna dandaka kawai daga dutsen wurin jiya ta sautin daga yanda yake yana balansin me ne ake cewa balansin yana da balansin din kasa dan dama su duwar wasu din nan Allah ya ce waja'alan waljibala autada waljibala autada su suka rike duniya to so suke taki duniyar ta dinga girgiza kuma su dinga dandake dan dan adam ya ce ma biyayya to bar ku ji abin da Allah zai faɗa Allah ya ce da uni wa khalqi fa innakum law khalaqtumuhum larahimtumuhum Allah ya ce musu a kasa mai ruwanka sama mai ruwanka dutse mai ruwanka su fa ni na halice su da uni ku bar ni ni na halice su wallahi da ku halice su da kun ji kansu Allahu akbar wannan Allah ne yake yin wannan dan tausayin mu to zamu girmama Allah mu bauta masa mu gode masa ne dan Allah ko zamu ne dan karkasa ta mana wannan abin sai haka lalle yan uwa kowa ya tsaya ya ji Allah dan Allah kada kai wasa wallahi wata ran hikayi jeji kai daya sai Allah ya ba wa kasa dama akan ka zaka yi mamaki in ta buke ta matsi hasbunallahu wa ni'mal wakeel saka insha Allah anan ayar zamu tsaya a Allah yake cewa walakinna Allah zu fadlin lalle Allah mai falala ne alal alamin akan halitta be ba da kasa kai wannan ba be ba wa dutse shi umarni ba duka sai Allah ya yafe mana
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
الله سبحانه وتعالى يا رسولي دنيا كريم مع النبي محمد wato duk wannan maganan da ake ana ba ku labari kawai ana so a iso da mu ne wajen da za a faɗi wa manzon Allah amma kuma ba za mu ji ba sai iya gobe gobe ne za mu tashi insha Allah a wannan waje sadakallahu alazim wa balaga sayyidina muhammadin ar-rasul karim akwai tambaya a gurguje kasancewar mai karanta mana tambaya Shehu Tijjani to amma akwai tambaya wanda aka yi mana tambaya guda biyu wanda naga suna da muhimmanci ba sai na faɗi abin da aka faɗa a ciki ba cewa suna tambaya ne da Allah wani addu'a ne wanda ake karantawa a lokacin da aka zo shan ruwa wani addu'a ne kamata in karanta a lokacin da aka zo shan ruwa to addu'an da ya kamata mutum ya karanta idan ya zo shan ruwa shine addu'an nan shahararre zahaban zama'u وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله wannan shine addu'an da manzon Allah yake karantawa akwai wani addu'a akwai wani tambaya nan to ai mana uzuri sauran minti daya ina ji ko insha Allah gobe in yaso kafin ma karatu sai a karanta ko kuma bayan karatu sai a karanta to tambaya na karshe shine wai idan mutum ya ga watan Ramadana me zai ci kuma bayan yanzu ga watan Ramadana ta fito ko eh to idan an gani akwai addu'an da ake karantawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Talha ibn Ubaydillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan har wata ya fito annabi yana karanta wannan addu'a Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami ya tamaru rabbi wa rabbuka Allah wannan al-Imam ad-Darimi ya rawaito wannan hadisi da al-Imam at-Tirmidhi idan mutun yaga wata asarran samaniya ta fito na watan Ramadan to yazo ya karanta wannan addu'a Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah rabbi wa rabbuka Allah wannan shine addu'an da mutum zai karanta Allah ka ba mu albarkacin wannan wata Allah ka gafarta wa malamin mu Shakadu Musa ka gafarta dukkanin shehunan mu wanda suka rage Allah ka ba su lafiya iyaye mu Allah ka saka musu alkhairi wanda suka tsaya cikin wannan hidima Allah ka taimake su subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ubliq wal khatim lima sabaq nasir al-hajj bil hajj wal hadi ila sayyidina Muhammadin alhamdulillah